Idan ka ji ana gardama to ba raba gardama, idan kuma ka ji tambari sai san ina masu sha'awar bidiyo coverage na wani shahararren wa'azi ko asataccen biki, ina masu sha'awar a gyara musu hoton bidiyo tsaf-tsaf babu rawa ko tangarda, ina masu buƙatar training akan na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kamarar ɗaukar bidiyo. Kuna magana akan Al-Nur Islamic Production ke. A kamfanin Al-Nur Islamic Production muna sayar da littattafai daban-daban na addinin Islama, memory card, MTC da DVD, kasusuwan tafsirai da lakcoci na malamai daban-daban kama daga nan gidan Najeriya har ma da ƙasa.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء غبار تفسير القرآن ميجرما أولنا لنا تابو مشابك وقوة رمضان يجرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة يو شكرا دوه دياد تريه دوه سلاتين لشدة. lissafin nasara yau muna hudu ga watan bakwai shekara ta 2015. Idan ba ku manta ba, muna cikin suratul ahzab. Akwai dan wada ya rubuto tambaya, bazu an yi tambaya mai kama da ita a lokacin lecture mata, shine hukuncin gwaji na cutar HIV tsakanin ma'aurata kamin a daura aure. Wani lokaci saurayi idan an ce sai an je an yi test, sai ce wannan ana zarginsa ne, ana tuhumarsa ne, idan ba a yarda da shi ba ne a gaya mashi. To gaskiyar magana, wannan gwaji da ake yi na cutar kanjamau kamin a daura aure bai saba wa shari'ar musulunci ba, domin lokaci ne da zamani da muka samu kanmu a ciki. Kuma dan an ce sai ya maka test na HIV ba ana nufin ba ya yarda da kai ba ko kai mazinaci ne, ba ta hanyar zina ne kada yake kamuwa da cutar HIV ba. Idan miji ya ce sai an miki test kamin a daura aure ku yi gwaji, ba wai bai yarda da ke ba ne, ko yana nufin ke mazinaciya ce, ba ta hanyar zina kada yake kamuwa da cuta ta HIV ba. Kuma a wajen daura aure, a wajen siga, shari'ar musulunci ta ce a yi bayani akan ma'aurata, waliyin amarya ya faɗi matsayin wacce yake wajintaka, lafiyarta, addininta da sauran abubuwa masu kama da wannan. Shi ma wakilin ango an buƙaci ya yi bayani akan wanda yake wakilta, halayensa, addininsa, lafiyarsa. To idan har akwai wannan a cikin harkar aure, to a yi gwaji bai zama laifi ba. Ina fata an fahimci wannan. Kuma ba zan manta ba, bara akwai ƙungiyar likitoci masu lura da abin da ya shafi cutar kanjamau a nan jihar Sokoto, sun naɗo wakilai sun kawo min ziyara a masauki na. Cikin abin da suke faɗa mun asar makalla, akwai buƙatar a faɗakar da mutane. Suka ce domin matsalar da muka samu a nan Sokoto, masu fama da cutar HIV a nan Sokoto suka ce kusan kashi 80 cikin 100 nasu matan aure ne. Menene? Matan aure ne. Me ya jawo suke yawan kamuwa? Suka ce akwai al'ada da nan Sokoto da Zamfara da Kebbi da ake da ita, shine matasa da dama da rani sukan tafi nema zuwa jihohi na kudancin Najeriya domin a samu abin da za a zo a rufa wa rayuwa a tsiri. Idan damuna ta zo kuma sai a dawo gida domin a yi noma. Wasu a Dausa Lagos, wasu Port Harcourt, wasu Ibadan, wasu Anacha da sauran wurare. Suka ce to matsalar da ake samu sau da dama irin waɗannan matasa in sun je waɗannan jihohi, gashi an yi nesa da iyali, kuma an yi nesa da ƴan uwa da iyaye da za su mura faɗa, ga kuma yanayin waɗannan wuraren inda zinar su ba ma a ɗauke ta da wani muhimmanci ba, duk inda ka bi mata ne tsirara. Idan ba a yi sa'a ba matashi kamin ya ankara, ga abokai da ya samu a can waɗanda wasu ya same su dama harkar da ake kenan, sai su ɗauke shi su sa shi a wannan layi. Saboda haka kan yi ankara ya kamu da cutar kanjamau. Nan gida ana cewa yana can yana nema, duk wata yana aiko da kuɗin cefane. Sai ya dawo ya kwanta da wannan baiwar Allah sai ya sa mata cutar kanjamau. To duk wani dalili da ya sa auren ya mutu ko ya mutu ya batta, da ta fita ta je ta sake yin aure a wani wuri, mijin bai san hawa ba, bai san sauka ba, shi ma ya kamu. Idan yana da wata mata, ita ma matar ta yi ne ta kamu. Idan ta je a mata kitso, wajen kitso aka yi rashin sa'a, aka soke ta da kibiya da ake kitso da ita, har ya zama na ko jini ko wani abu ya taba kibiyar, ba dauki mataki akan kibiyar ba, ba samu dogon lokaci ba, aka zo wajen yi wa wata kitso ita ma, in ba ta ba ita ma ta wannan hanyar sai kaga an saka mata. Suka ce akwai bukatan a ja hankali, lalle idan za a yi aure wannan maganar gwajin nan tana da muhimmanci kwarai da gaske. Ba nan jihar Sokoto ne kawai ba, jihohi da dama. Akwai jihar da naje wani dan uwa yake gaya min asibiti, idan mata sun je a musu gwaji na haihuwa sai likitoci suke musu gwaji na cutar kanjamau ba tare da matan sun sani ba. Abin da ya bada mamaki, cikin gajeren lokaci aka samu mata da adadin su ya kai sama da mata guda 300 sun kamu da cutar kanjamau ba tare da sun sani ba. Mafi yawan su tana zaune lafiya, miji ya je tabo a waje ya zo ya saka mata. Akwai waɗanda ƴar su da wani yaro da su suka ɗauki nauyin shi har ya karatu, sai aka ga bari a hada su, ba san yaron yana ɗan shirme a waje ba, kamin su an kare yariyan ba lafiya, yaron ba lafiya, ana zuwa asibiti aka kwata aka auna aka samu HIV ne. Yaron yana da ita ya samu su ba tare da an sani ba. Akwai ma abin da ya fi bani tausayi, wasu ƴan uwa mahaifiyarsu ana ta samun matsala tsakanin auren su da mahaifin, ƙarshe dai abin ya kai ga auren ya mutu. Bayan auren ya mutu, ƴaƴan suka gina mata gida tana zaune. Daga baya aka samu wani dattijo ya zo ya ce yana son ta da aure, suka amince aka ɗaura auren. Ashe tsohon tsohon bariki ne ba sani ba. Ba daɗe ba ya mutu, uwar ta zo ba lafiya, ana zuwa ana yin test aka samu HIV chronic. Ƙarshe maganin da za ta rinka sha a kowane wata ma aiki ne. To rashin wannan gwajin yana nan yana ta haifar da matsaloli da ba san ƙarshen su ba. Ba jaruntaka ba ne, ba ƙarfin imani ba ne, ko ƙarfin tawakkali. Idan aka ce za a je a yi gwaji kamin a yi aure, ina ba ta fahimci wannan, ba illa ba ne, ba laifi ba ne. Idan kuma ana ganin ba matsala, aka dogara ga Allah, aka je aka yi sai mu ce to Allah ya sa an yi a daidai kuma an yi a sa'a. Allah ranma ko za ka tuno mana ayar da muka kwana.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا.
من يبياني يدعى الله من وكين سركيا tarwatsa wannan runduna ta sojojin taron dangi waɗanda suka taho Madina suka kewaye Madina. Da irin ɗabi'ar da munafikai suka rinka nunawa na tsoro da rashin alƙawari a wajen wannan yaƙi, haka ne? To sai Allah maɗaukin sarki ya ce su munafikai, bayan wannan rundunar ta watse an gudu. To amma su duk da haka yahsabuna al-ahzaba lam yazhabu, har yanzu suna ganin kamar wannan runduna ta sojojin taron dangi ba su tafi ba, kamar suna dawowa. Shi ne ma'anar lam yazhabu, kafirai sun gudu ma amma munafikai ba su dawo cikin hayyacinsu ba a cikin gari, gani suke kamar har yanzu akwai saura. Allah ya ce wa in ya'ti al-ahzabu, idan runduna ta kafirai ta zo za ta kawo wa Madina hari, to su wayannan munafikai ya waddu sai su rinka yin buri lau annahum baduna fil a'rab, ina ma a ce su ba zaune suke a cikin garin Madina ba, ina ma a ce a wajen Madina a ƙauyuka a can suke zaune inda harin da za a kawo ba zai shafe su ba. Yas'aluna an anba'ikum, ya zama daga can ƙauyen su ne in an ga mutum ya fito daga Madina su rinka tambayan labari, ya labarin annabi da sahabbai, abinda suke bukata kenan. Amma su ya zama rigima ba ta yi mai ba, ba ta rutsa da su ba. Dama idan ana rikici a birni, wanda yake ƙauye ya fi kowa tambayar labari, shi yasa labaran za ka rinka jin su kala-kala idan ka je ƙauye. saboda duk wanda ya samu ruwaya ko ta inganta ko bata inganta ba zai isar da ita, wani ma har ya kara mata gishiri, wani gajera ce shi zai kara mata tsayi ko ya kara mata fadi. To shine yas'aluna an anbaikum, Allah yake to ai zaman sa madina bai da amfani, walau kanu fikum, ko da kan kasance suna cikin ku, idan kafirai suka kawo yaki suka kawo hari, to irin wayannan munafikai ma katalu illa qalila, ba za su iya tsayawa su ba madina kariya ba, su ba annabi kariya, su ba musulunci kariya, sai kadan saboda tsoro da rashin imani da suke da shi a zuciyarsu. Wayanda za su fito a tafi da su wajen yakin ma fita ce irin ta munafurci, saboda kar a ce ba su fita ba ko a aibanta su, shi yasa za su fita. Amma yayin da za a je su suna daga baya baya, idan za a dawo kuma su suna daga gaba, ma'ana dai yaya za su shiga su wani abu bai same su ba, sun gagargana cewa abinda Allah ya kaddaro ko ka amince ko baka amince ba sai ya same ka. Allah ka ƙara ba mu daman reno da lura da imanin mu. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir
Allah yace la kar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, idan kuna neman wa za ku yi koyi da shi. Allah yace to kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku a cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Indai kana son koyi mai kyau, to yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, Allah yace ba kowa ke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai wasu takaitattu. Shi yasa yace liman kana yarju Allah, sai ga wanda yake fatar haduwa da Ubangiji, wanda yake fata in ya hadu da Allah, Allah ya masa rahama, yake fatan haduwa da Allah, Allah ya bashi aljanna. Irin wanda yake da wannan fata ta haduwa da Allah madaukakin sarki, to irin sa ne yake iya yin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sannan wadakar Allah kathira wal yawmal akhir, sannan yake fatan haduwa da ranar tashin alkiyama, yadda an je lahira ba bugu ba shiga wutar jahannama. Wadakar Allah kathira, sannan kuma ya ambaci Allah madaukakin sarki da yawa. Da wannan ne malamai suka ce idan kana so kai koyi an sama maka wanda za ka yi koyi da shi. To amma yanzu ku kalli matasan mu da dama ba su ɗauki koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhimmanci ba, wasu ma da arna suke koyi. Yanzu matasa da dama da ƴan ƙwallo suke koyi, ko wani yana koyi da Ronaldo, wani da Ronaldinho. Kai da ka ji sunan, ka san wannan arna ne original, not photo star copy. Akwai masu koyi da Kanu, wai suna wani dan ball ne Kanu. Kai da ka ji Kanu ai ka san akwai matsala.
Kana mara kabar ba na samara
wallahi. An ce an cire wani da abokaci kuma lalacewa ta yawa har cikin kasashen Larabawa. Na taba gaya muku wata rana a ƙasa mai tsarki a cikin garin Makka, mun je wani shago za mu sayi, sai ga wasu ƴaƴan Larabawa sai suke tambayar mu min en yau daga ina muke, muka ce Nigeria. Nigeria mu ɗan bakin ɗaya daga cikin su har ta rufe abokaci, wai ka san abokaci wai shi duk Nigeria wanda ya sani yake ƙoƙari yake tambaya da kai shi ne abokaci. Na san abokaci dan bol sanar Muhammad Suleiman duk sun cika duniya da karatun Qur'ani amma bai tambaye su ba, sai yake tambaya ta abokaci domin na ji mai zai ce. Nace masa na'am a'rifuhu, nace eh na san shi. Sai ya kalli tsaye, ya salam ya salam, yaron da sulo ko har wajen shago ɗaya na billah billah ya am billah ya am idan rajata ila Nigeria kulle a mokaci inna Muhammad ɗaya ce wal Hasan ɗaya wal wai ga zuwa ta ake bani dauko daga Najeriya yanzu ne ita a mokaci a Najeriya daga kasa mai tsarki wannan sheke nuna yadda ƴaƴan musulmi suka zama ba ta koyi da wa ba ta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan kana yawo cikin gari sai ka ga yara ƴaƴan musulmi kaga yaro yayi wani zanzaro da ake aje shi a rabin duwawu baya faruwa wani wando ya matsa kafa sai ka ce fensir ta can kasa wandan ana taka shi ta nan sama kuma a rabin duwawu yake ga bel har karanta ya fice su aje wandan a wurin baya faduwa wai wani zanzaro ne wai zanzaro ana ce masa ass down kun san da wa ake koyi wizi wizi a turai kaga mutum da wannan zanzaron alama ne na dan kungiyar luwadi ne duk wanda ka gani a turai da zanzaro rabin duwawu a waje alama ne dan kungiyar luwadi ne amma sai kaga yaro a nan Sokoto birnin Shehu ya irin wannan zanzaron wanda ma ya gama haduwa sosai sai ya hada da yan kunne wannan musulmi ne da yan kunne da sarka sarkar ga ta wuya ga ta hannu yanzu za ku rika ganin samari da wata sarka a hannu kun san da wa suke koyi Salman Khan da Salman Khan ake koyi shi yake da sarka a hannu bai rawa da shi sai ka ce sarka a aljanu to duk wani matashi da yake koyi to da shi ake koyi yanzu a kowane ɗan saje da matasa suke ajewa sai a wani fere shi kamar zirin gaza daga wai saboda an zo wani mawaki wani ba ma guje a America yana yi duka koyin ya kare daga maguzawan America zuwa maguzawan ina ne zuwa maguzawan ina ne waɗanda babu ruwansu da Allah makiyanka makiyan addinin musulunci amma da su ake koyi da su ake ne da su ake koyi ku tuna arnan da aka taɓa yin fira da shi wani ɗan ƙwallo David Beckham aka tambaye shi a duniya me kafi so yace matar shi da karen shi su yafi so a duniya aka ce to mun ji a duniya kuma me kafi ki yace musulunci da musulmai amma kun samu mamaki sai da ya zama samari t-shirt ta Beckham naira 5,000 ake sayar da ita saurayi zai sayo t-shirt ta Beckham naira 5,000 ya saka wai shi shine David Beckham David Beckham din da yace bai kaunar ka bai kaunar addinin ka shi kuma ya sako wai ya waye ne a nan Sokoto ana wani doro ana wani daga allan ka fada ga wasu kwaftara kwaftaran takalma sai ka ce dan wuta ba kwa gare su kaga saurayi ga wata suwaita an wani tattarawa a wuya wata turtleneck ga wata jumpleya an sake dorawa a kai ga wani murguje jan wando ko ina aljihu ba ba ga dinsu ga kwaftaran takalma tafiyar ma za a yi ta masu hankali ba sai irin ta mahaukata ana wani tura kirji gaba ana wani shiniga ne ana wani tura kirji gaba ana wani baya gaba da waye ke koyi da wani ba ma guje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin babban bala'i ne da yake damun al'umma yanzu yan mata ga su nan da wa suke koyi maguzawan America ko ba da su suke koyi ba da su ake koyi ba kuma musulma ce amma ta zama cikakkiya ba maguziya wai menene tana koyi da Beyonce tana koyi da Mariah Carey tana koyi da Shakira tana koyi da Celine Dion tana koyi da Ashanti yanzu wata matsiya ce ma ta fito Kim Kardashian ka je ka ce Idambe wai Kim Kardashian amma duka ƴan mata yanzu wayanda suka waye wai ta yi sakandare ce an sake ta tadire saboda haka da ita dan me ba zaki koyi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan me ba zaki koyi da ƴaƴan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ka tsare mu saboda haka ya ku matasa idan za ku samu abun koyi ga abun koyi a gare ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in farin jini ne yafi kowa farin jini a duniya idan suna ne yafi kowa suna a duniya ko akwai wani arran da sunansa yake sunan manzon Allah a duniya idan ne ba a fadin sunansa a wani lokaci ne ba a fadin sunansa malamai sun ce ba minti ɗaya da ba a kiran sunan annabi a duniya ba minti ɗaya saboda lokacin da ku nan kuke sallah azhar sanda za ku gama wata kasar su lokacin za su fara sanda za su gama wata kasar lokacin za su fara har la'asar ta iso nan kuna la'asar su can azhar duke yi sanda nan aka gama can magariba ake duk sanda ka sani ba minti ɗaya da ba inda ake sallah a duniya kuma a kiran sallar sai an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iqama sai an kira shi a tahiyya sai an kira shi wa yake da wannan farin jini in kyauta ne duk duniya ba kaman sa idan kyau ne ba kaman sa idan yana murmushi Anas dan Malik yace fuskarsa tana haske kamar an bantaro farin wata idan hakuri ne duk duniya ba kaman sa in jaruntaka ce saboda jaruntaka kake neman wani movie actor saboda jaruntaka an ce kakarfa ne saboda kake koyi da suwaza nega ko su talan salvestor ko wani bakin arne yana da jaruntakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da arna 4000 suka zagaye shi amma ya fito tsakiyar su yace anan nabiyyu la kazib annamnu abdul muttalib ko fada mu wani jarumin da zai iya wannan akwai jarumin da zai iya wannan mutum 4000 su zagaye kai kadai da makamai ya ko su murdamur nan yamare guda 7 suka rutsa da kai ba sai ka shiga nan batu ba in jaruntaka ba kamar sa idan hakuri ba bai hakurin sa a duk duniya gaba daya idan iya zama da mutane duk duniya babu wanda kai shi iya zama da al'umma yafi kowa iya shugabanci da administration idan kana sha'awar yan tsarin gurguzu da yan tsarin menene irin su kalmat da waye to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yazo da tsarin da duk duniya ba tsari mai amfani tane ba za ka koyi da shi ba ka je kawo wani aski kanka sai ka ce dutsin guga wai menene wai refaka kaga an yi wani aski an sassake nan an sassake nan sai a bar wani gashi a tsakiya kai da ka ganshi ba sai an ce maka dan wuta ne wannan ba da wa yake koyi da wani ba maguji musulmi a garin musulmai yanzu ba matasan mu da dama da hannu hagu suke cin abinci da hannu me hagu saboda sun ga arna na yi ba za ka gane wani ba sai ka je teburin mai shayi a nan Sokoto zagaya teburin mai shayi kaga ikon Allah kawai za ka ga mutum ya zo an haɗa masa shayi ya riƙe kofin shayin da hannun dama ya riƙe biredi da hannu me da hannun hagu yanzu wannan da mai ci abinci da dama ko da hagu la ta'kul bil yamin fa inna shaytana na'am la ta'kul bi shimal fa inna shaytana ya'kul bi shimal karkaci abinci da hannun hagu shedan da hannun hagu yake ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wani yaro yana cin abinci da hannu me hagu hannunsa na yawo manzo Allah ya koya masa yadda yake cin abinci yace ya gulam sallallahu wakul bi yaminik wakul mimma yaliq annabi ne da yazo da tsarin da babu kamar shi shi yasa Allah ya ce yanzu mai koyi da wa mai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kwanciya zaka yi manzo Allah ya ce yanzu ka kwanta akan tsagin jikinka na me na dama ka lankwasa hannunka haka ka sa akan fulo sannan ka dora kanka na san wani gwamna yanzu ya sauka daga gwamna yanzu haka sanata ne sanda yake gwamna larura ta same shi ta ciwon baya mai tsanani da yake gwamna ne an kai shi Germany ya je ina India ba inda bai je ba amma ciwon bayan ya ke daina karshe likitoci suka ce yawan zama ne yanzu ya daina yawan zama ya rinka tsayuwa sai ya fito office ya tsaya tun safe har azhar da ya dan zauna kaɗan kuma ya sake miƙewa shi tun kiyama bata tsaya ba ya fara tsayuwa shi kun san me ya faru ran nan sai ga wasu likitoci musulmai daga Pakistan sai yake fada musu complain suka ce mishi an yi kaza an yi kaza da aka yi x-ray mai aka gani kaza 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 ina report da likitoci suka rubuta maka duk suka karba sai gama dubawa sai suka ce kai shawara dai kai za mu baka ya kake in ka je kwanciya yace ban gane nake na je kwanciya ba yace yi bismillah an fada kan garuman sai ya kake fada kan garuman yace ta yadda ya saukaka in ta baya baya Allah ya kawo shi sai suka ce to baka karanta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ce ga yadda ake kwanciya sai suka nuna masa hadisin suka ce daga yanzu ka rinka kwantawa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ku san wani abu da ya fara wannan kwanciyar ba ai wata uku ba Allah ya bashi sauki ba magani babu abin da ya sha yanzu haka maganar da nake da ku yana nan da rashi amma da ba wasu sun ce mai baya exercise aka kawo mishi irin injin din nan da ake kawo daga kasar China mai vibration haka zai hau a ta jijjiga shi hada zufa baya kede da ciwo amma yana bin sunna ta kwanciya Allah ya bashi sauki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira Allah ka ba mu ikon koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce mai gaba da rama
walamma ra'al mu'minuna al ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
كَيْ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر وَسَوْلَا رَاكُ جِمَا سِي إِيمَانِي دَ سُوَغَ سُوَجُوْ جِنْ تَعْرَنْ دَنْجِي دَ سُوَغَ أَرْنَا سُنْيِ تَعْرُو سُنْيِ غَنْغَمْ كُو زَاسُ أَوْكَ وَمَدِينَ اللَّهِ يَتِي وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ yayin da masu imani suka ga wannan runduna ta kafirai wallahi ba su kare ba bude bakin su qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu sai suka ce wannan shine abin da Allah da manzo suka mana alƙawari dama Allah ya faɗa annabin sa ya isar mana ba haka nan ake shiga aljanna ba sai an taba gugurmaya a hasiban nas
alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
أما حسبتم أن تدخلوا الجنة
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين
منكم والصابرين ونبلو أخباركم
دوين آيوين سنة دون الله سيجر بما في إيماني الله يشي أحسب الناس يزموت أن يسنة ذاتون يسنة أماني أن يتركوا أكالسوا أن يقولوا آمنا كويسة ورسلتهم من إيماني وهم لا يفتنون مزاع جربسوا بقى haka mutane suka dauka kawai don sun imani sun karbi kalmar shahada sun ce sun musulunta kawai Allah ya kyale su babu jarabawa Allah ya ce ba haka sunnarsa take ba Allah ya ce walaqad fatanna alladheena min qablihim wadanda suka gabace su Allah ya ce mun jarrabe wadanda suka me suka gabace su saboda me fala ya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yadda Allah madaukin sarki zai nuna wa duniya, kowa ya gani da idanunsa ya gane su wane ne masu imani na gaskiya, ba wai shi Allah ya sani ba, shi kan Allah ya riga ya sani. Sannan wa la ya'lamanna al-kadhibin, sannan Allah ya bayyana makaryata wanda sun ce sun yi imani da baki ne amma a zuciyarsu ba da gaskiya suke ba. Allah yana so ya san su, ya san su shine ya fallasa su, kowa ya gan su ya gane su. Wannan jarabawa da aka yi an gane munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba gane su ba. Allah ya ce dama kaidar kenan, ana kawo jarabawa ne domin a tantance tsakanin zare da abawa. A wancan ayar Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul janna, shin ko kuna tsammani ne kawai ku shiga aljanna ranar tashin alkiyama? Kawai ka taso tiryan tiryan a ce kai ne wa, ka ce dan asabi daga ina Sakkwato, ina anguwar Rugu, to abu da aljanna ka wuce. Kawai abin da ke zamanin za a yi am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum, tun gabanin misalin waɗanda suka gabace ku ya same ku, inji Allah ya zo muku. Allah ya ce wanda suka gabace ku masalul ba'sa wa dharra, alba'sa akai ka fagen daga ga takobi, wani ga takobi a ce a kara, alba'sa wa dharra da cutarwa, yunwa, talauci, rashin lafiya, ciwo da duk abin da zai iya cutar da dan adam, babu wanda ba hada su da shi ba, ba wanda ba hada su da shi ba. Masalhumul ba'sa wa dharra, Allah yake kai wa zulzulu, an girgiza su, inji Allah. Allah fa yake cewa an girgiza, wato abin yayi zafi, hatta ya kula rasulu, har sai da yake ga annabin nasu a wancan lokaci da kansa ya rinka fada wa allazina amanu ma'ahu, da wadanda suka imani tare da shi suka rinka cewa mata nasrullah, yaushe nasara Allah za ta zo? Kuka ji annabi yana cewa mata nasrullah, ai tura ta kai bango. Allah ya ce ala a taurara, inna nasrallahi qarib, nasara Allah a kusa take, ji Allah madaukin sarki. To masu imani dama Allah ya ce sai an jarrabe su da wannan yaki, sai an jarrabe su da cutarwa ta kafirai, sai an jarrabe su da wahala da matsi da talauci da matsuwa, duk sai an jarrabe su da shi. Saboda haka suna ganin sojojin taron dangi suka ce to ga jarabawa ta zo, haza ma wa adana Allahu wa rasuluhu, amma Allah da manzo sun gaya mana kuma in mun yi hakuri za mu yi nasara, duk yana cikin alƙawarin da Allah da manzo suka mana. Suka ce wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, Allah da manzo sun yi me, sun yi gaskiya. Allah ya ce waɗannan sojojin taron dangi gaba daya, wa ma zaduhum, ba su ƙara wa masu imani komai ba, illa imanan wa taslima, face ƙara imani da Allah da ƙara yi wa Allah saranda da miƙa wa Allah wuya. Saboda haka masu imani gwagwarmaya ba ta razana su, ba ta girgiza su, ba ta firgita su. Allah ka gafarta mana, Allah ka sa muna cikin masu imani waɗanda za su rinƙa jurewa. Wani ɗan wani na gaya mana suna karatu da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ka jika mana ka gafarta masa. Matasa ana caji suna malam yaushe za a yi jihadi, aka rama kallon jihadi, lalle akwai buƙatar jihadi a ƙasar nan. Malam yana ku yi haƙuri dai a yi ta karatu. Kawai ana cikin karatu sai mangwarai tsinko daga kan kawai ya faɗo kan kwano daram, daidai lokacin kuma ana magana an kama wani yana so ya kawo malam hari, an kama wani yana so ai kamin ka an kara masu cewa jihadi na walfauru da gaggautawa. Can sai ga mangoro ya gangaro gurun 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 sai faɗo ƙasa, a shi mangoro ya shi sai aka dawo kuma aka zauna. Malam bai ce komai ba, ka ci gaba da karatu. Can sai da aka nisa karatu sai ya tsaya ya kalle su, ya ce da kuna cewa kullum Allah ya kawo jihadi, ga mangoro ya kure. To al'umma da ta sha imani, ta sha tarbiyyar imani, ta kan zama mai cijewa. Wa ma zaduhum illa imanan wa taslima, Allah ka ƙara mana imani da mika wuya. Sai Allah ya ce mai gaba Allah ramma,
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi,
faminhum
man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila.
Allah ya ce minal mu'minina, daga cikin mu'minai rijalun, akwai mazaje da jami'a, akwai me, akwai mazaje. Da sannan na karanta wannan ayar sai na tuna da Sheikh Kamil Ghana, in yazo fassara wannan aya min almu'minina rijalun yace cikin mazaje ma akwai maza a cikin mazaje akwai maza ai da aka ce mu'minina mata ne ko maza ne maza ne to a cikin su ma kuma Allah yace rijalun akwai maza kenan ba kore namiji ne namiji ba an gane wannan dan duk shekara ana suna a gidanka ba shi ke nuna kai namiji bane a gane wannan yake ya gane kai namiji ne shine yayin da matsala ta tinkari al'umma a samu kana cikin wayanda suka cije suka tsaya Allah yace wayannan mazaje sadaqu ma ahadullah alaihi sun gazgata abinda suka yi wa Allah alƙawari akan sa alƙawarin da suka yi wa Allah cewa za su yi wa manzansa biyayya za su ba manzansa kariya za su ba addinin musulunci kariya za su tsaya tsayuwa irin ta mai daka forward ever backward never sun gazgata wa Allah wannan alƙawarin da suka yi Allah ya ce faminhum man qada nahabahu wato in aka ce annahabu wato shine annuzu bakance an gane bakance wato faminhum man qada nahabahu daga cikin su akwai wanda ya cika ta bakantan da Allah ya wato yayi wa Allah madaukakin sarki su wane ne waɗanda suka cika bakantan da suka yi wa Allah madaukakin sarki malamai suka ce su ne waɗanda suka tsaya har suka samu shahada har suka samu me dama su yi wa annabi alƙawari akan wannan addini sai dai jinin su ya dige kuma ga jinin ya dige saboda addini faminhum man qabara haba hukin wa minhum man yantazim akwai wanda shahada yana jira har yanzu dai Allah bai bashi ba amma yana fata Allah ya mai Allah ya bashi ta ba shahada sai Allah ya ga dama ya baka Khalid ibn Walid duk wani furmutsin da ka sani ana shiga na yaki ba inda bai shiga ba amma da Allah bai tashi bashi shahada ba ai na ya rasu akan garansa akan garansa ita kanta mutuwar baiwar Allah ce sai ya ce ta dauke ka za ta dauke ka su wane ne cikin wayanda bukata ta biya sun cika bakance da suka yi malamai suka ce suna irin su Amr ibn Jamu Amr ibn Jamu irin su Mus'ab ibn Umair shi Mus'ab ibn Umair matashi ne uwarsa multimillionaire ce a cikin garin Makka saboda haka Mus'ab ibn Umair ba san wani saurayi dan gata a Makka kamar shi ba dan gaye ne rigarsa ta safe daban ta yamma daban in zai fito daga gida samari suke tsayawa a gaiwa ta riga ya saka idan da yamma zai fito zuwa ake a tsaya a gaiwa ta riga ya saka saboda jin dadi kawai sai musulunta uwar ta ce sai ya bar musulunci yace ba zai bari ba karshe ta sa masa takunkumin tattalin arziki talauci ya tafa shi gaba yace ba zai bar musuluncin ba ya kai matsayin da manzon Allah ya ganshi rigarsa ko ina faci ne a jiki manzo Allah yace na san ka lokacin da duk garin nan ba dan gata kaman ka amma saboda imani ga halin da ka samu kanka amma ka daure Mus'ab ibn Umair kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira daga Makka zuwa Madina shi aka fara turawa yaje zauna Madina cikin shekara ɗaya kusan ba gidan Ausu da Kazaran inda bai shigar da addinin musulunci ba a yakin Uhud anan Allah ya masa rasuwa a fizgi haka yakan yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fizgi haka yakan yi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yasa kafirai da suka hango shi suka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yunkurin su na suka shi annabi annan aka rinka ruwan kibau da masu da takubba a wurin Allah ya bashi shahada sai ga lokacin da aka zo za a binne shi amma rasa likafanin da za a mai likafani da shi yaro dan gata yau ga ya mutu ko likafani babu dan wani mayafi ne shi kadai mallaka a duniya idan an je an rufe kansa sai kafafu su fito waje in aka je aka rufe kafafu sai kai ya fito waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ja a rufe kan wajen kafafun ko ciyawa ba ku saka Mus'ab ibn Umair the first Islamic ambassador Amr ibn Jamu gurgu ne sanda za a je yakin hudu ƴaƴansa hudu duk sun shirya za a je da su yace shi ma sai ya je suka ce a ga ka gurgu ga ya ba lafiya kake da ita ba ai mu wakilce ka yace sai ya je ƴaƴansa suka ce ba zai je ba ya kai karan yaran wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya Rasulullah zan je jihadi ai na kuma rani manzo Allah ya kira su ku me yasa kuka hana shi zuwa jihadi suka ce ya Rasulullah Allah ya dauke masa Allah ya ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun
laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun
Allah ya ce laysa alal a'ma harajun in za a ji yaki makahu an dauke mishi ba sai ya je ba laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj haka gurgu in za a ji yaki an dauke mishi ba sai ya je ba laifi akan shi wala alal marid haraj haka marar lafiya in za a ji yaki an dauke mishi ba sai ya je ba suka ce ya Rasulullah saboda Allah ya dauke mishi sai muka ce zauna gida ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ko kafara kai ne yasa kace sai ka je yace ya Rasulullah ban sani ba ko in tsinci shahada a fagen dagan nan shahada nake so in sabu yadda a lahira zan da tsittin gisa da egurgo kafa da tawo in shige aljanna waye ga maka da gurgu zaka shiga za a mata garan bawul sannan ka wuce to yanzu kowa ya kare dalilin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi to kai gaskiya suka faɗa Allah ya dauke maka in baka je ba baka da laifi ko kuma me yasa ba za ku bashi ba ko in yaje Allah zai azarta shi da shahada kashi yara suka ce sun bashi Abu bin al-Jamu yaje da shi aka kara kuma anan ya samu shahada wayannan wayanda aka kashe su a yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan gawocin su yana kuka da hawaye yana cewa ashhadu anna haula shuhada'un indallahi yawmal qiyamah yace ina mai shaidawa waɗannan shahidai ne a wajen Allah ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ituhum wazuruhum wasallimu alaihim fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi la yusallimu alaihim ahadun minkum ila yawmil qiyamati illa raddu alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sanda kuka je madina ku je ku dinga kai musu ziyara wannan ne yasa a madina muke kai ziyara ina makabartar uhud saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je wajen su ku kai musu ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da wanda rai nake hannunsa babu wanda cikin ku zai musu sallama daga nan har kiyama ta tsaya face sai so an sa masa sallama Allah zai dawo musu da rai so an sa sallama shi yasa muke zuwa muna musu sallama a Uhud idan mun kai ziyara Madina Allah yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi Amr ibn al-Jamu bayan shekara 40 da binne shi akai wani mamako ruwa a garin Madina ruwan da yace makabarta wannan makabartar Uhud mutanen Madina aka fita domin ceton gawawaki na wayannan shahidai da ke wurin aka samu ruwa ya tona kabarin Amr ibn al-Jamu ga yana a kwance kai zaka dauka bai kai minti 30 da mutuwa ba kuma gawar shekara ta 40 in ka kalle shi kamar murmushi yake Allah ya ce wa ma baddalu tabdila basu canjawa ba basu canja alƙawarin da suka yi wa Allah ba basu musa alƙawarin da suka yi wa Allah ba tun cika alƙawarin da suka yi wa Allah Allah mu ma kar ka bar mu canja sai Allah ya ce ne a gaba da ranmu
liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'allima al-munafiqina insha
Allah sarki
inna allaha kana ghafurar rahima
Allah yace ya kawo wayannan sojoji na taron dangi domin ya jarraba mutanen garin Madina liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim domin Allah ya saka kawo masu gaskiya cikin imanin su da gaskiyar su sune wayanda basu tsorita ba basu nazara ba basu canja ba wayu azzibal munafiqina kuma ya azabtar da munafikai insha Allah in ya ga dama ayu tuba alaihi in ya ga dama kuma shine Allah yace ya gafarta musu Allah sarki rahama Allah yake inna Allah lalle Allah kana gafurar rahima ya kasance mai gafara ne sannan mai jin kai sai Allah yake mai gaba da rama
wa haddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra
wa kafallahu
almu'minina alqitan wa kana Allahu qawiyyan 'aziza
Allah yake wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim wannan kafirai da suka yi taro suka yi wannan cincirindo haka Allah ya kora su suna koma gida da bakin cikin da suka zo shi sun zo da haushin musulunci da bakin ciki da musulunci da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
akan za su huce haushi, za su ruguje Madina, za su kashe annabi, za su kashe sahabbai, za su wargaza musulunci. Haka Allah ya kora su suka koma, yadda suka zo da bakin cikin su da bakin cikin su suka koma. Allah bai ba su damar da za su huce haushi ba. Allah bai ba su nasara akan musulunci da musulmai ba. Allah ya ce lam yanalu khaira. Allah ya ce ba su samu alheri ba. Me yake nufi da ba su samu alheri ba? Ba su ci Madina da yaki ba balle su samu ganima. Malamai suka ce kalmar khaira a nan gurin tana nufin nasara da ganima. Allah ya ce wa kafallahu almu'minina alqital. Allah shi kadai ya ishi mu'minai a wajen yaki. Ko bai ishe su ba? Yanzu wannan rundunar waye kore ta? Musulmai suka kore ta? Waye kora ta? Allah madaukin sarki ya turo mata iska ta bala'i. Iskar ga sanyin bala'i, ga ƙara ta toshe ba kunne, ga ƙarfin gaske. In an yi tanti ta tumbushe ta sama da shi. Ta sama ƙasa a ido, ta sama a kunne, ta sama a hanci. In an ɗora girki ta tura tukunyar. Raƙuma ta raruna su ta firgita su, sai hauka suke yi, wani ma raƙumi ya bangaje shi a banza da wuri. Ga ta da ƙara kana magana nan kusa da kai bai jirga sosai. Su da kansu suka ce kai bala'in nan yayi yawa ba mu zama wurin nan. Ƙara mu san inda dare mana. Haka suka tattara, yadda suka zo haka suka koma. In banda musayar kibau da aka yi, wannan mutane kalilan ne kwarai da gaske wanda suka samu shahada a daidai wannan lokaci. Shi yasa Allah madaukin sarki ce wa radda Allahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Idan kuka lura za ku ga Allah shi yake musulmai yaki a duniya. Allah shi yake musulmai yaki a duniya. Ko mu musulman Najeriya wa ke tsare mu? Kuna jin dabaran mu? Kuna jin iyawar mu ce? Wallahi tsaro ne daga Allah. Shi yasa sai an kulla makircin, sai an kulla, an kulla, an kulla, an kulla, an kulla, an kulla. Wallahi muna kwance muna bacci. Sai Allah ya kalli masu qiyamul layli a cikin mu. Ya ga masu karatun Qur'ani a cikin mu. Ya ga masu azumin nafila a cikin mu. Ya ga mata da ke yi wa mazajen su biyayya dan Allah. Masu wankan janaba da wankan haila. Masu biyayya ga Ubangiji Allah sai ya warware matsalar. Cikin ruwan sanyi sai kaga musulunci ya sake dawowa da furjinin sa. Ya Allah muna maka godiya wa kafallahu almu'minina alqital. Allah ya ce wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah ya kasance qawiyyan mai ƙarfi ne inji Allah. Ba mai iya karawa da shi. Ko akwai mai iya karawa da shi? Yau akara akwai da dutse mu ga wanda zai fashi. Wa kana Allahu qawiyyan. Sannan aziza gagarauya gagari kowa ba mai iya karawa da shi. In kuma akwai wanda yake jin zai iya karawa da Allah ga fili ga mai doki. Babu mai iya bugawa da shi. Saboda haka ya ku bayin Allah mu kyautata tsakaninmu da Ubangiji. Mu kyautata tsakaninmu mazinata su tuba, ƴan kwaya su tuba, ƴan giya su tuba, masu sace kuɗin talakawa su tuba, mai cin amana iyalai ya tuba, mara tarbiyya ƴaƴa ya tuba, mai bid'a ya tuba, ba bid'a shi, mai shirka ya tuba. Gaba ɗaya mu haɗu mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu ga taimakon da Allah zai mana. Mu ga taimakon da za mu samu daga wajen wa? Daga wajen Allah. Wallahi yadda Allah ya taimaki annabi da sahabbai, haka mu ma Allah madaukin sarki zai kawo mana taimakon sa. Allah ka taimake mu. Sai Allah ya ce mai a gaba larama.
Wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayatihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ruh. Fariqan taqtuluna wa ta'thiruna fariqan.
Idan ba ku manta ba, ƴan ƙabilar Banu Qurayza an yi alƙawarin zaman lafiya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma suka zo suka ci amanar musulunci, suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka saba alƙawarin da aka yi da su. Ƙarshe suka zo suka yi ta kullawa addinin musulunci sharri, suka haɗa kai da Qurayshawa da sauran arna da suke waje akan ya za a yi a cutar da addinin musulunci, a ruguza musulunci, a tumɓuke shi daga garin Madina gaba ɗaya. To yanzu gashi an zo an buga an buga, Allah ya ba musulunci ta, kafirai sun gudu. Amma su yan Banu Qurayza suna ina? Suna nan a gidan dajinsu. Suna nan a gidan dajinsu. Tsananin abun fa ya kai ga sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada. Sa'ad ibn Mu'az shine shugaban kabilar Ausu. Sa'ad ibn Ubada shine shugaban kabilar Khazraj. Yace bala'in nan yayi yawa. Idan kun yarda kafiran nan mu ji da Qurayshawa, amma ƴan kabilar Banu Gadafan da suna da ƙarfi a cikin wannan, ku yarda mu raba dabinon Madina uku mu ba su kashi daya su janye sai mu ji da Qurayshawa akalla mun samu sauki. Shawara ce suka ce ya Rasulullah, idan wannan hukunci ne daga Allah da manzansa mun mika wuya, idan kuma wani abu ne kake so kai domin mu mutanen Madina kana ganin zamu cutu da yawa, kana so ka taimake mu, to ba mu da bukatar wannan. Yace wayannan kafirai da kake gani a zamanin jahiliya ma dabiban kwalli dai ba su yi su ci bahiyar sa ya suka yi. Yanzu Allah ya dauka kafu da musulunci, ya kawo mana kai annabin Allah muna tare da kai, sannan mu tsori ta barazana har mu yi alƙawarin ba su dabinan mu kwallo ɗaya ba mu ba su a kara ya Rasulullah. Manzo Allah yake wallahi da ma saboda ku na gano yin abun akan ku shi yasa na tunani wannan tunani. Amma tunda karfin imanin ku ya kai a cigaba da bugawa, bari mu cigaba dai har mu ga me Allah zai. To yanzu kafiran Makka sun ina sun gudu. Musulmai an dawo yanzu an fara aje makamai. Sai ga mala'ika Jibril yazo yace ya Rasulullah, zama bai ganku ba. Maza a wuce zuwa kabilar Banu Qurayza. Wa'inda suka ci amanar musulunci, Yahudawa marasa amana. Maza a ji ai magani su. Nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa. Ya bada sanarwa. Sai aka fara sanarwa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bayan sallar azhar ne. Fala yusalliyanna al'asra illa fi Bani Qurayza. Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe, kada ya sallar la'asar sai a Bani Qurayza. Sai a ina? Bani Qurayza. Nan take sahabbai sai aka ɗebi makamai. Dama su Bani Qurayza a inda suke sun riga sun kewaye wurin da wata irin katanga ta bala'i da ba ta tsallakuwa. Kamin a haka sahabbai sun je sun yi cincirindo. Wasu sallar la'asar ta same su a kan hanya. Aka ce a tsaya ya sallah, suka ce a annabi ya ce kar a yi sallah sai an je Bani Qurayza. Wasu suka ce saboda haka sai mun je can za mu yi sallah. Wasu suka ce annabi ba yana nufin ko sallah ta same mu a kan hanya kan mu tsaya mu yi ba ne, yana nufin mu yi sauri ne, amma in sallah ta same mu a kan hanya mu tsaya mu yi. Su suka tsaya suka yi sallah. Dukan su fime sun yi ijtihadi, kowa yana da lada ba mai laifi a cikinsu. Karshe kuma yanzu an iso Bani Qurayza, aka kewaye katangar. Bani Qurayza suna ciki, sahabbai sun kewaye. A kwana ɗaya biyu uku aka yi sati, sati ɗaya, sati biyu, sati uku, har aka kai ga wajen kwana 24. Kai da suka ga bala'i suka ce su suna so yanzu a yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya za a yi sulhu? Nan take ɗan ƙabila Aus suka ce ya Rasulullah, muna da ƙawance tare da ƴan ƙabilar Banu Qurayza, kamar yadda ƴan ƙabilar Khazraj suke da ƙawance tare da ƴan ƙabilar Banu Qaynuqa. Sai manzon Allah ya ce ba matsala, idan kun amince zan sa ɗaya daga cikin ku ƴan ƙabilar Ausun ya zama shi zai yi hukunci. Suka ce sun amince. Wa kuke so ya hukunci? Suka ce Sa'd ibn Mu'adh. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a dauko shi. Sa'd ibn Mu'adh bai da lafiya saboda harshe binsa da aka yi da kidiya a wajen wannan yaƙi da ake yi na Ghazwatul Ahzab. Akwai wata irin kibiya da ake harbowa, harbe ne harbe ka da ake yi, wayannan na tsallake, wayannan na tsallake. Wata kibiya ta same shi, kibiya mai dafi. Saboda haka an aje shi a wata kaima ana jinye shi. Aka ce a je a dauko shi. Aka je aka dauko shi akan jaki, aka taho da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tashi ku tare shugabanku. Aka taro shi aka soke da shi bai da lafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutananka sun ce kai suke so kai hukunci akan ƴan kabilar Banu Qurayza. ƴan kabilar Banu Qurayza sun yi da kai suke so kai hukunci akan su. Saboda haka na amince duk hukuncin da kaga yayi kai an baka dama. Ya kalle ƴan Ausu, ni kuke so na yi hukunci? Suka ce eh. Qurayza, ni kuke so na yi hukunci? Suka ce eh. Ya ce ya Allah ka shaida hukuncin da zan yi wa'innan Yahudawa, maƙiyanka, maƙiyan manzo, wanda suka haɗa kai sai an shafe addinin musulunci daga bayan ƙasa, duk wanda ya balaga cikinsu ya kai riƙe takobi a tare kanshi. Ayi me? A tare kanshi. Ya ce dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu a raba su a matsayin bayin ganima. Ya ce wannan shi ne hukunci. Yana faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hakamta bainahum bi hukmillahi min fawqi arshihi. Annabi yake kawo musu hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arshinsa. Allah ma daga saman al'arshi haka yi hukuncin. Amma ban gaya maka ba, kuma Allah ya baka muwafaka, hukuncin ka yi daidai da wanda Allah ya yi daga saman al'arshi. Saboda haka nabiyaka duk aka tattaro su, aka je bayan gari aka tona lambatu-lambatu, hada shugabansu Huyay ibn Aqtab aka taho da shi, da wancan da ya zo ya raba shi da ya sa ya warware sulhun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Amir ibn Asad, duk aka tattaro su da manyan sun kai wajen mutum 700. Haka aka je aka tona rabi aka share kan matsiyata gaba ɗayansu a bayan gari. Su da kansu suka ga bala'i suka ce sun miƙa wuya a yi hukunci a kansu. Allah ya ce abinda aka yi musu a daidai wannan lokaci kenan. Allah ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'ub. Allah shi ne wanda ya jefa tsoro a cikin zukatan waɗannan Yahudawa, maƙiya Allah, maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su da kansu suka tsorita suka ce sun miƙa kai a musu hukuncin da aka ya dace. Kun ga 'yan Banu Nadir duk da ta'addancin da suka yi taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yake ba haɗa kai da su a share musulunci daga bayan ƙasa ba, hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shine su bar gari. Su bar me? Su bar garin, kowa ya tattara kayan shi ya bar garin. Aka ba su sati ɗaya, wani daidai gwargwadon lokaci, aka ce kamin waɗannan kwanakin su ƙare kowa ya tashi. Wanda ya yarda kwanakin suka ƙare bai tafi ba, to shi duk abin da ya same shi shi ya jawo. Kuma an baka dama ka ɗabi dukiyarka, iya abin da raƙumanka za su iya kwasa, duka kwasa ka kama hanya ka tafi ka bar gari. Shi ne suka tashi daga nan suka koma Kaibara. Amma su waɗannan da yake sun yi ta'addanci akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun jefa Madina cikin bala'i, aka yi musu hukuncin sare kawunansu gaba ɗaya. Shi ne Allah ya ce fariqan taqatuluna, wani ɓangare nasu 'yan Banu Qurayza kuka kashe su, wa ta'siruna fariqa, wani ɓangare kuma kuka kama su kuka mai da su fursunonin yaƙi. Allah ka raba mu da sharrin Yahudawa. Wani bawan Allah ta hannun ambasada Abubakar Shehu Wuro, ciyaman na kwamitin marayu, ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira 50,000. Allah ka taka masu da alkhairi. Wasu bayin Allah daga Samarot ta hannun Malam Aliyu mai shanu gumi sun aiko da turmin atamfa da yadi 10 da ɗinkaccen turmin atamfa wa marayu, Allah ya taka da alkhairi. Wata baiwar Allah daga Maniru Road ta hannun Husaini Adamu Zuru ta aiko da turmin atamfa ɗaya ga marayu, tana buƙatar addu'a, Allah ya biya mata buƙatunta na alkhairi. Wani bawan Allah ya aiko da set 3 na kaftan da turmin atamfa ga kwamitin marayu, Allah ya taka masa da alkhairi. Wata baiwar Allah daga Bado ta aiko da naira 2,000 don tallafawa marayu, tana buƙatar a mata addu'a, Allah ya biya mata buƙatunta na alkhairi. Wata baiwar Allah daga Wurno Road ta aiko da tallafin marayu naira 20,000 da turamin atamfa guda 20, Allah ka taka mata da alkhairi. Wani bawan Allah ya aiko da turamin atamfa 10 ga marayu, yana buƙatar addu'a ga iyalinsa da mahaifiyarsa, Allah ka tsare iyalinsa ka musu albarka. Mahaifiyarsa in tana da rai, Allah ka mata albarka, in ta mutu Allah ka gafarta mata. Wata baiwar Allah ta aiko da taimakon naira 500, tana so a yi mata addu'a ta zama likita, to Allah ya sa ta zama likitar sunna. Wata baiwar Allah daga Gada ta aiko da gudunmuwar naira 5,000, tana buƙatar addu'a, Allah ya sauke ta lafiya, wato kenan tana da juna. Shi ne ta aiko da wannan gudunmuwa marayu, ya Allah ka sauke ta lafiya, in za ka bata ɗaka bata na ƙwarai, kuma Allah ya gafartawa mahaifiyarta ya kuma biya mata wato buƙatocinta, Allah ya jika mahaifiyarta, Allah ya biya mata buƙatu na alkhairi. Ta hannun Alhaji Umaru mai Bulawu, iyalan mangwaro da lemu, kai daidai ne, iyalan mangwaro da lemu sun aiko da sutura da za a tufartar da malayu guda 8 Allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah daga tudun wada takwato ta aiko da turanin atamba 4 ga kwamitin marayu ita ma Allah ya saka mata alkhairi bayan Allah da suke ta bada gudunmuwar marayu Allah ka saka musu da alkhairi a ci gaba da kawo gudunmuwa wa waɗannan bayan Allah domin kwamitin marayu ta samu daman tattarawa da kuma tsara yadda za ta rarraba su zuwa ga waɗannan marayu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له